Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleiman Yarice tare da Muhammad Hafiz Zaballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na yau hantsi. Na hantsi yau Litinin 4 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matakin da dakarun soja suka dauka na kona na'urorin hakar ma'adinai taba rauniyar hanya na ci gaba da janyo zaman dangantaka tsakanin wasu ƴan kasar Ghana da dakarun soja. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya. Daga nan za mu kawo maku nasihar watan Ramadana, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Zaballe. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi allawa dai da kakkausar murya kan Rasha, inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine. Yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bucha da ke wajen birnin Kyiv bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiyya a Amurka ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa ko ma yaya tilas mutum ya ji takaici, ba za mu iya yin watsi da wannan ba, ba za mu iya lamurtan wannan ba. Blinken ya ce Amurka za ta yi aiki tukuru ta tattara bayanan laifukan yakin Rasha a duk faɗin Ukraine, yayin da Ukraine ta yi ikirarin cewa ta sake karɓe ikon yankin arewa ta tsakiya kusa da babban birnin ƙasar. Dakarun Moscow sun janye daga yankin Kyiv domin mayar da hankali kan sabbin hare-hare a garuruwan kudancin Ukraine da ke tekun Bahar Aswad da kuma yankin Donbas da ake gwabzawa a gabashin Ukraine. Da yake tunani kan gawarwakin da aka samu a titina, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida a shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa hakika wannan kisan kare dangi ne, ya ce sojojin Rasha sun lalata da kuma halakar da ƙasar. Sakatare jana na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya shaida a CNN cewa wannan zalunci ne ga 'yan ƙasar da muka shafa shekara da shekaru ba mu ga irin shi ba a cikin shekarun da suka gabata a Turai. Alhakin kawo ƙarshen yakin ya rataya a wuyan shugaban Rasha Vladimir Putin. Jala hadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka na bibiyar bayanai masu matuƙar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a ranar Asabar cewa ta kashe mayaƙa masu kishin Islam sama da 200 a faɗan baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa. Rikici da kasashen yamma ya karu tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar Mali ta dauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan Fabrairun da ya gabata da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin Wana Group da ke Rasha. A cikin wata sanarwa, Price ya ce akwai rahotanni masu cin karo da juna akan wanda ke da alhakin kisan da aka yi a ƙarshen watan Maris a ƙauyen Mora, mai tazarar kilomita 400 arewa maso gabashin Bamako babban birnin ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da bayan kurin da 'yan adawa suka yi da tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin kasar mai cike da takaddama. Da mambobi 342 na majalisar dokokin kasar ko majalisar wakilai suka fara zama da ke dakon ganin an tsige Khan. Ministan Shari'a Fawad Hussein ya buƙaci makaddashin kakakin majalisar da ya haramta ƙuri'ar da ake zargin Amurka ce ta ɗauki nauyinta. Ministan a cikin takaitaccen jawabinsa ya kawo wata kasida ta kundin tsarin mulki da ke cewa yin biyayya ga ƙasa shi ne babban aikin kowane ɗan ƙasa. Kakakin majalisar Kasim Khan Suri ya yanke hukuncin cewa ba zai iya ba da damar kada ƙuri'a kan abin da ya ce ƙudurin baya bisa ƙa'ida na rashin amincewa da Prime Minister. Ba za a bari wata ƙasar waje mai ƙarfin faɗa a ji ta kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnati ta hanyar wata maƙarƙashiya ba, in ji Suri, yayin da ya gaggawa ɗage zaman na musamman yayin zanga-zangar da 'yan majalisar adawa suka yi. Amurka ta musanta taka wata rawa a yunƙurin tsige Prime Minister.
To wannan ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana karshen labaran duniya amma yanzu bari mu leka Ghana inda matakin da dakarun soja suka dauka na kona na'urorin hakar ma'adinai ta barauniyar hanya na ci gaba da janyo tsamin dangantaka tsakanin wasu al'ummar kasar da dakarun soja ga rahoton wakilin murya Amurka Hamza Adams
Matakin kona manyan na'urorin hakar ma'adinai a kasar Ghana da dakarun soja suka dauka na janyo cece-kuce tsakanin wasu al'umma a inda wasu ke ganin hakan na ci gaba da haifar da tsami tsakanin fararen hula da dakarun soja.
Sunana Alhassan Musanna. Eh gaskiya bi yi ba ma ni sare. Yanzu kun je kun seize mashinonin nan. Why not misali ma akwai wasu sojojin da ya cucu ko su gututi da dama to wannan mashin ya yi wannan aiki. Konawa banzan nan gaskiya zai kawo tashin hankali.
Sojoji sun bar kullun kuma muna cikin fargaba game da mashin hakan ma'adanai da suke sa mai wuta su kona wannan abin da yana damun mu kwarai da gaske nan ga cikin jihar Ashanti da su sojojin suka zo suka sa ma shi mashin hakan ma'adanan na wuta ta gaskiya yaran garin nan sun gwada damuwar su da bacin ransu sosai tsakanin su da yan sojojin nan tunda shi dan kasa soja da zo ne ya masa rayuwar shi shi yasa ya kai yanzu shi kuma dan kasa sai kaga ya fito fili don ya kwaci incin
lokacin al'umman na zuwa ne biyo bayan an yi tahumu gama tsakanin wasu dakarun soja da wasu matasa a jihar Ashanti a daidai lokacin da sojojin suka kona na'urorin hakar ma'adinai har gobara ta fada da zuwa wani gida kana gidan ya kone kurmus yayin jawabin sa da muryar Amurka Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro na kasa da kasa ya ce kamata yayi da dakarun soja ta kasar ta sauya matakin tinkarar masu hakar ma'adinai a barauniyar hanya
shabu kuma dai kana yi da wani kan wani anya kai baka samu sakamakon da kake bukata ba ya kamata ka sake strategy mun ga galam stop mun ga phase 2 of way halt operation shi kuma kenan amma har wa yau dai bai ya magance matsalan galam sai so shi ina ra'ayi da wasu da suka ce bai kamata ta kona dukiyoyin mutane
malam ya hayya daya daga cikin masu hakar ma'adinai
amma game da mashinin da yake cikin gaskiya sai dace ba abinda ke sun da gwamnati muna roƙon gwamnati kuma inda mashin nan ma da ya karbi mashin nan ma zai yi gota da shi da ya fi da zai kona muna mashin mashin nan na cost almost $250,000 kuma
Alhaji Musa Shekai daya daga cikin masu magana da yawun mambobin jam'iyyar MPP masu fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a zangonnin fadin kasan Ghana ya tofa albarkacin bakin sa
dalilin ma da yasa wancan karo gwamnati ya nemi a rinka ainihin konawa duk wanda aka same shi musamman waɗanda ke bata ma ainihin ruwa da mutane ke amfani da shi da sauransu suna gurɓata wannan ruwan dan haka wancan karo an yi musu magana an yi season din machine din amma mutanen nan har ila yau su bari ba sai sa wannan karo da gwamnati ya saki maimaita gwamnati ya ce to duk machine da aka kama wanda aka kama shi musamman yana gurɓata ainihin ruwan da Ghana ke amfani da shi to wannan machine gaba dai a kona mashinin gaba dai to mutane dai sun nemi gwamnati dai a daina kona mashinin kuma gaskiya a fadan haka ya sa kone-konen da ake yi na ainihin excavators dan yayi sauki na musamman saboda gwamnati ne mai ainihin sauraron jama'a
sai dai ko shugaban dakarun soja a yankin jihohin arewa Gabriel Afo ya ce matakin da sun ka dauka na kona na'urorin shine mafita kuma ba kasafai hakan suke kona na'urar ba
we work on intelligence we work on what mineral commission
hakar ma'adinai ta barauniyar hanya na daga cikin abubuwan da ke gurbata ruwan sha da kasa tare da yanayin sararin samaniya a kasar Ghana abinda gwamnati tace ba za ta yi kasa a gwiwa ba a kokarin da take yi na shawo kan wannan matsala Hamza Adam Kumasi Ghana
to madalla an gaishe ka Hamza Adam ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu.
Yarima Hamza bin Al-Hussein tsohon mai jiran gadan sarautar Jordan wanda aka yi masa daurin talala a gida a shekarar da ta gabata ya sanar jiya Lahadi cewa zai jingina mukaminsa na sarauta don nuna adawa da manufofin Jordan a halin yanzu. An zargi Hamza a watan Afrilun da ya gabata da kokarin dagula masarautar a wurin shiri da kasashen waje suka kitsa masa amma ba a hukunta shi ba bayan ya yi mubaya ga sarki Abdullahi yayansa. A cikin wasika da ya wallafa a shafin sa na Twitter, Hamza ya ce abin da ya gani a shekarun baya-bayan nan ya sa yayi masa wahala ya amince da manufofi da hukumomin kasar Jordan ke bi. Ya rubuta ya ce na yanke shawarar cewa abin da nayi imani na ka'idojin mahaifina marigayi Sarki Hussein da ya cusa min ba su dace da hanya umarni da hanyoyin zamani na cibiyoyin mu ba. Annada Hamza mai shekaru 42 a Yarima mai jiran gado lokacin da Sarki Hussein ya rasu a shekara 1999 kuma Abdalla ya zama sarki, amma ya rasa wannan mukami bayan shekaru 5 lokacin da Abdalla yana da ɗansa a matsayin magaji. A bara ne dai aka yi masa ɗaurin talala a gida bayan ya yi zargi kan cin hanci da rashawa da mulkin kama karya. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya ayyana samun nasara zaben kasar da aka gudanar jiya Lahadi, yana mai da auren lashe wa'adi na hudu yayin da aka kidaya wani bangare na ƙuri'un da aka kada wanda ya ba jam'iyyarsa mai ra'ayin mazan jiya take kan gaba da gagarin murrin jayi. A wani jawabi na minti 10 ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa a Budapest, Orban ya yi jawabi ga taron jama'a suna ta murna Viktor, ya kuma bayyana hakan da babban nasara ga jam'iyyarsa. Yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'un, ta bayyana karar cewa tambayar ba ita ce ko jam'iyyar Fidesz ta Orban za ta samu a zaben ba, amma da nawa. Bayan kirga kusan kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, bisa ga dukkan alamu Fidesz za ta sake samun rinjaye da kundin tsarin mulki ya tanada. An yi hasashen za a fafata a zaben tun lokacin da Orban ya hau kan karagar mulki a shekarar 2010.
Kai da Muhammad Hafiz Zaballe da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Zauren Matasa.
Zauren Matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo lamuran da ke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA da har ila ya zauna a ofishin murar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil har da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani, kasuwar Nasarawa, sai Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Muktar Nura Kanya, Habibu Isa, Kabiru Edaras, Ibrahim SD Kuswazaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anasani Kafinta, Yasira Yusuf da Adamu Giyade. Matasan maza da mata a kashi na ƙarshe na wannan darasi kan tabarbarewa tsaro sun juya kan lamuran shugabanci da ƙarfafa murya cewa an kange fagen, an hana su rawar gaban hanzi. A shirin da ya gabata har matasan sun buga misalai da wasu shugabannin Najeriya na baya da suka jagoranci ƙasar a shekarunsu na matasa, kuma suka yi abin kirki da har yanzu ake tunawa da su.
To farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laifinmu ne. Lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa Allah Ubangiji ya kawo Buhari shine mafita. Abinda muka ringa kenan muka manta da Allah. In yazo shi zai fidda mu. Sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi. In ya bashi din sai shi din kuma mana. Aka zo kuma Allah ya to amma abin takeici da bakin ciki shine Buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da yayin mulkin sa na farko. Aka zo daga 2003 da yazo yake neman takara har Allah ya zo 2015 dan kawar da GDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mai aka kawo shugaban kasa. Amma babu yanda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba, wannan ba zai taba yiwa ba. To matasa ya zama dole su tashi su tsaya, mu matasa mu karbi incinmu
ko da karfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya dan ba daidai bane gaskiya ne
a fito ai wannan zagazanga kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji kun matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnati da tsofaffin gwamnati da suke fito an suke buga fota wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni ina tambayan ku matasa babu wannan wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin kuna neman matasa
to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba Muhammadu Buhari aka bashi yanzu za a samu canje 100% fiye da yadda wannan abu yake ciki to tayaya za a gwada waye ba kuta da an ba san da su da kalbin tsiya ba sai ba za su bar wannan aso faran ba an ba su da yi
da kitab azar a da kitab azar
ai mu da duwa shiran mu ina roƙon su wannan doka da suka wannan kudin suka garzan da biyo garzan na
duk wannan shugabanci gabakin ka duba zaga matasa su suka yi shi yan shekaru 30 da ne da yan shekaru 40 da ba wani dan shekara 70 da wanda yayi abun arziki a Najeriya wanda asal me abun da dan shekara 70 shine me na farko raba kai al'umma rashin tsaro talauci shine suka kawo shi yan shekaru 70 sannan kuma har yanzu mu duba duk wani abun da aka kawo na ci gaba kasar nan wanda har gobe kasar nan take abun nan da ita number 1 misal daya mu duba WOF ita ce backbone of Nigeria economy ita ce kashin baya na tattalin arzikin Nigeria gabaɗaya waye gina ta Yakubu Gawo ne ke gina ta yana dan shekaru 30 da wani ya gina ta a jakutan da ake ta magana kullu a jakuta waye gina a jakuta shawu shagare gina ta bai kai shekara 50 ba a lokacin din kuma har yanzu kullun kusa billions of naira tun muna kanana yara ana magana ana ware billions of naira magana gyara a jakuta har yanzu ko ba gama gyaran ta ba ka gani har yanzu in ka duba wasu abubuwa ci gaba da dama zan iya irga nan kusan 100 wanda duk matasa suka kawo amma yan shekaru 70 ba za a kawo maka guda ɗaya wanda suka kawo sai da a ce sun kawo rabuwan kayuka kabilanci abun na rikici na addini da sauransu ga baki daya shine asal din shekaru 70 suka kawo don haka a yanzu mu matasa mun gaji da su ga baki ya kamata mu matasa mu tashi tsaye mu tashi tsaye mu zo mu ci gaba da government mu ci gaba ya zamu Najeriya ta kasance a cikin za a yi ta duniya ta Afrika ita da baki daya ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba dole ne sai matasa sun karbi mulki dole ne matasa ne waɗanda suke son ƙasa ta ci gaba wannan tsofin yan shekaru 70 60 70 din nan wallahi ban maso Najeriya bane burinsu sai ya za a yi
shi ma a cikin malaman kasar nan shi kadai ne malamin da ya fito igaya yi Allah waje da irin abubuwan da yake fitowa a jahohin Zamfara Sokoto da Katsina Bello Yabo kuma shi kadai ne wanda yake an shugaba Buhari ya fito tabbata ya sauke take ƙara kudin mai to yadda ijagoranti sai an rufai da su tunubu suka gudanar da zanga-zanga haka zai fito shi ma ya gudanar da zanga-zanga kasar da haka mun san tabbata da cewa
malamin
da kishin kano
tabbata
da kuma ya fito ya ba wa ƴan uwan mu shawara matasa in mutun ya sake ikai haura shekara 40 to kar mu yadda da mu zabe shi to amma yanzu ba kar mu zabe shi ba wayannan suke ci kuna da mun ba da mutan cikin da talafiya ne ai ba da mutan talafiya ba wayannan mutanen suke shiga sun da sun san dadin gurin nan ba yanda za a yi fita cikin gurin nan talafiya haka ina kira ga ƴan uwa da matasa yo gangami mu fito an mu da barkwata wayannan abubuwa da suke faruwa a kasar nan tamu mu ba su wa'adi na kankanin lokaci ko a daina shi ko kuma mu fara fitowa mu fara
mun gode matasa da wannan gudunmawar da kuka bayar da kuma yin kira gare ku da a dinga sara ana duba bakin gatari gaba ɗaya ma nan zamu dakatar da shirin sai wani mako in Allah ya kai mu zamu dawo da wani sabon darasi full da yardar Allah
a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
Madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Ali Kaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya
sharhin jaridin ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa tsohon shugaban Najeriya General Olusegun Obasanjo ya bayyana halin rashin tsaro da yanzu haka ake fuskanta a Najeriya da cewa alamu ne na gazawa na gwamnati mai ci yanzu tsohon shugaba Olusegun Obasanjo wanda yake mai da martani game da harin da ƴan ta'adda suka kaiwa wani jirgin kasa da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna a ƙarshen mako ya bayyana yanayin da ya kai ga mutuwar wasu mutane hakalla takwas da kuma sace wasu fasinjoji fiye da 20 da cewa abin takeici ne kuma lamarin ya nuna cewa ƴan Najeriya a yanzu dai babu wani wuri da za su boye ko a sama ko a ƙasa ko a mota sai kuma jaridar The Guardian a yanzu dai jaridun Najeriya na mai da hankali ne game da rashin tsaro da yakicin yawa a ƙasa inda jaridar The Guardian ta ce hakalla mutane 10 ne aka kashe a inda wasu 19 kuma suka ji raunuka a lokacin wani bikin al'adun kaja a jihar Plateau jaridar The Guardian ta bayyana cewa bikin wanda ake gudanar da shi a masarautar Erebe dake karamar hukumar Basa a jihar Plateau ya fuskanci hari ne daga wasu mahara a yankin a lokacin da ake wannan biki dake Maraba da fara shirin damunan bana a yankin jihar Plateau dama ta yi kaurin suna wajen hare-hare da ƴan bindiga tun a shekarun baya lamarin da kuma yake ci gaba da ciwa gwamnati da al'ummar jihar ta Plateau to kwariya sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka dai macizai sun mamaye ofishin hukumar tsaron farin kaya na birnin tarayyar Abuja inda wani mai kama macizai ya kama macizai har guda 9 jaridar leadership dai ta bayyana cewa an kama macizan ne a bandaki daban-daban na shalkwatan hukumar tsaron farin kaya da birnin tarayyar Najeriya Abuja sakamakon saran da wani maciji yayi wa wani ma'aikaci a hukumar hasso biyu kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka ƴan Najeriya da kungiyoyi daban-daban na ci gaba da maida martani don gane da matakin da aka dauka na dakatar da wani shehu malami mai suna Sheikh Nura Khalid bayan da ya soki gwamnatin Muhammadu Buhari sakamakon harin da ƴan ta'adda suka kaiwa wani jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna a kasarin wanda jaridar The Vanguard ta hira da su dai sun bayyana rashin jin dadin su don gane da matakin da kwamitin masallacin da yake limanci suka dauka akan sa inda suka dakatar da shi bisa kalamansa na sukan gwamnati akan gazawa na tabbatar da tsaro a ƙasa shi dai wannan libami dake limanci a masallacin gidajen ƴan majalisu da ake kira abo legislative quarters a turanci ya kasance mai suka ga gwamnati don gane da abinda jama'a ke ganin gazawa gwamnati na tabbatar da tsaro da oda barne from Maria Amurka daga Lagos
gaishe da baban gida Jibrin masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana
sunana Aminu Dahiru tasirin azumi a guri na yana da yawa na farko da cewa da azumi dama ibada ce take ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai yi akwai wadanda kawari wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharada wanda yake an sauƙaƙa musu amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cin wayannan kuma ina da lafiya ina da hali da kuma irin lafiyar da zan iya yi azumi yana da matukar tasiri da yawa na ɗaya dai a lokacin azumi ni kaina na fi lafiya ma kusan kan ma ƙara lafiya nake da kace lokaci ne na azumi saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yanda ake ci ko da yaushe ba irin ciyeciyen nan ba wayin shi ake ba wanda yake ciyeciyen ma takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki baka lokacin zaka je ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka to sannan ko bayan haka ni idan na duba irin yanayin kudaden da nake kashewa ma kansu kamun lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kuɗi na fi tara kuɗi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba don ku anda nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kuɗin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba to kin ga wannan shi ma kashi wani tasiri ne a tare da ni kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kana da dankali irin nishadi ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu harkoki na daban haka ko suka shafi shaccen wani abu ko kuma irin yawan surutai a jahira haka da sauransu yakan bani dama wanda yake kan zan yi kamin ni kana ya kasance saboda na san cewa ta ibadatu ne da azumi baya bani damar da zan je wasu abubuwan da yake na daban
na Halima Abdurrauf a wurina azumi na da tasiri da dama azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada a lokacin azumi zaka ga abinci sun wadata ibada na ƙaru ina samu ina karanta alkur'ani sosai a da ba na yi sosai amma yanzu da azumi ya fara sai kiga duk sallar da nayi sai nayi karatu ko na minti 10 ne zuwa 20 kuma wannan yana taimakawa wajen tsaftace imanin mutum
Masha Allah, da Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Yala da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi Allah wadai da kakkausar murya kan Russia inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaki a ƙasar Ukraine yayin da karan farko duniya ta fara ganin garowakin ƴan ƙasar Ukraine da suka mutu a titinan Bucha dake wajen birnin Kiev bayan da sojojin Russia suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiya a Amurka ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa ko ma yaya tilas mutum ya ji takaici ba za mu iya yin watsi da wannan ba za mu iya lamurtan wannan ba. Jalhadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka na bibiyar bayanai masu matukar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a ranar Asabar cewa ta kashe mayaka masu kishin Islam sama da 200 a faɗin baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa. Rikici da kasashen yamma ya ƙaru tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta ɗauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan Fabrairun da ya gabata da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin Wana Group da ke Rasha.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau in ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.